الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك يومنا أولا مسلاتي من البركة أولا يومتي نرانا الله دي يومنا 23 قوة السفر إجر المائكي صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة دوى برنم مدينة يومنا شكرا دبو داد علي وفدو دا 40 دبقه سنة شكرا دوروا يومنا 20 يومنا شابقه قوة تقوس شكرا ميلادية دبو بيو دا 20 دبقه muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya muna nanatawa da ya sake ba mu dama a karo na biyu a garin biyu domin muna haɗuwa da waɗannan fuskoki masu albarka a wannan masallaci mai albarka a wannan gari mai albarka domin tattauna abin da ya shafi addinin mu na musulunci domin mu ƙara tunatar da juna abinda muka sani mu sanar da juna abinda ba mu sani ba muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya da ya mana wannan ni'ima muna kuma fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙara mana sannan muna godiya ga mai martaba sarkin wannan gari sarkin biyu wanda ya nuna karamci da dattako ya ba mu wannan ziyarar tamu da abinda aka yi yau a na buɗe makaranta muhimmanci ya bar duk abinda yake ya je ya halarci buɗe makarantar marayu wanda ɗan uwanmu Alhaji Mustapha Imam ya gina muna yi masa godiya ƙwarai da gaske muna kuma addu'ar Allah ya ƙara wa wannan masarauta tashi ɗaukaka Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa lafiya da jinkiri mai amfani ubangiji ya yi masa jagoranci wajen ci gaba da jagorancin al'umma da yi musu aiki da kuma yi musu tarbiyya kamar yadda muke addu'a ga dukkan 'yan uwa waɗanda suka taimaka wajen ganin irin wannan haɗuwa ta samu. Tun daga shi liman na wannan masallaci, chief imam, da sauran malamai waɗanda muka kasance tare da su tun jiya. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi, hidima da suke yi wa addinin musulunci, suke yi wa al'umma musulmi a wannan gari. Allah subhanahu wataala ya karɓa, ya sa musu a mizani, kamar yadda muke addu'a ga dukkan wasu waɗanda suke ba da gudunmawa wajen ganin cewa al'ummar musulmi ta ci gaba da tsayuwa akan tafarki madaidaici, tafarkin manzo sallallahu alaihi wa sallama. Suke ba da gudunmawa wajen ilmantar da al'umma da karantar da su da raya masallatai da alkinta su da kula da su. Ana gaya mu cewa daga cikin waɗanda suka ba da gudunmawa wajen gudanar da wannan masallaci akwai Alhaji Muhammad Idimi, wanda muka saba da shi tun lokacin marigayi Sheikh Ja'far Mahmud Adam. Allah ya ji ƙansa da rahama, ya kasance yana tafsiri a masallacinsa a Maiduguri, wannan Islamic Center wanda ya gina tare da babban masallaci, wanda bayansa kuma na je na yi shekara huɗu ina gabatar da tafsiri a wannan masallacin har zuwa dai lokacin da Allah subhanahu wataala ya nufa cewa tafsirin zai dawo Bauchi, masallacin Gwallaga. Don haka muna masa addu'a shi ma bisa wannan ƙoƙari da yake yi. Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi, da dukkan waɗanda suke tare da shi suna ba shi kyakkyawar shawara wajen aiki na ƙwarai irin wannan. Muna muku godiya kuma da kuka ba da lokacinku domin ku saurari abin da za mu faɗa muku. Matashiyarmu ta yau ƙoli ne akan matashiyar jiya. Jiya muna magana akan baiwar da Allah subhanahu wataala ya wa ɗan adam ta aiko Annabi sallallahu alaihi wa sallama. A jiya mun ce tun da Allah ya yi duniya, ɗan adam ba a taɓa yi masa wata kyauta da tagomashi da baiwa da ta kai aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kowa sai da ya amfana da aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam, da mutum, da aljan, da dabba, da tsuntsu, duk wani abu da ta tattaka, hatta mala'iku sai da suka amfana da aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka rahmar sa ba ta takaita wato ga musulmi kadai ba, rahmatsa ta game komai da komai. Shi yasa Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bai ce lil mu'minina ba, illa rahmatan lil alamin, ba mu aiko ka ba sai dan ka zanto rahama ga duniya duka. Al alam kullu ma siwa Allah, duk wani abin da ba Allah ba sunan shi alam. To Annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ce aiko shi ga duk duniya. Annabi yana cewa ana rahmatun muhdat, ne rahama ce da Allah ya kyautarta ga duniya gaba ɗaya. To babban abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, wanda ya yi fice, ya yi fintinkau, ya wuce sa'a, ya wuce tsara a cikinsa, shi ne ba magana tauhidi. A jiya mun ɗan nuna yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riƙa ba wa sahabbansa tarbiya ba a kan sha'anin tauhidi. Ba taɓa aiko wani annabi da ya yi tsayuwar daka, ya yi fafutuka, ya yi gwagwarmaya a kan sha'anin tauhidi kamar manzon Allah ba. Duka annabawa Allah ya aiko su da tauhidi. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wa ijtanibu at-taghut. Duka annabawa da Allah ya aiko gabanin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kowace al'umma sun yi kira ne zuwa ga a bauta wa Allah shi kadai, a nisanci duk wani abu da ake bauta ba Allah ba. Ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ce babu wani manzo da muka taɓa aiko shi kafin ka, inda Allah ya ce face muna masa wahayi cewa babu wani abun bauta da gaskiya sai ni, inda Allah, don haka ku bauta mu. To duk da cewa annabawan Allah gaba ɗaya sun yi kira zuwa ga tauhidi. To amma Annabi sallallahu alaihi wasallam shine limamunsu. Shine jagaba, shine jagora. Duk suna bayansa. Yayi kira zuwa ga tauhidi a cikin dukkan lamuransa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله يتوى النبي صلى الله عليه وسلم كشي كذي هذه سبيلي وانا إتشي هياتا أدعو إلى الله إنا كلا ذوق الله على بصيرة أبس هجة أبس إلمي أنا ومن اتبعني ني دا وأنت سكبيني وسبحان الله ومطلقيات أبتغى الله وما أنا من المشركين ني بانا لكي ما أصحان الله دوني دونك وأنت أمرنيني الله سبحانه وتعالى يبا وأنت صلى الله عليه وسلم جوا يقيا ودوني أيشي له يبدا قوة يجي جوا هيا سبلا ليتي إتتي هير الله hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya ce ita ce hanyar da za ta kai ka zuwa ga Allah subhanahu wataala. Duk wata hanyar da za a dora ka akan ta to ba za ta kai ka ga Allah subhanahu wataala ba, in dai ba hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya ɗaya ce take kaiwa zuwa ga Allah, ita ce hanyar manzon Allah. Duk wanda ya dora ka akan hanyar sa ba ta manzon Allah ba, to ka sani za ta kai ka ne zuwa ga halaka. Ba za ta kai ka zuwa ga tsira ba, za ta jefa ka ne zuwa ga halaka, za ta jefa ka zuwa ga nadama da dana sani marar amfani. Qul hadhihi sabili, wannan ita ce hanyata, shine addinin da ya zo da shi, shine alqur'ani da sunnar sallallahu alaihi wasallam, ita ce hanyarsa. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الله يجي wannan ita ce hanya ta guda ɗaya, dan haka ku bi ta, kada ku bi wasu hanyoyi, kada ku bi wasu hanyoyi, idan kuka bi wasu hanyoyi za ta raba ku daga hanya ta. Don haka dukkan wani wanda ya bi wata hanya ba ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, to ya rabu da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko ana yaudarar sa, ana ce masa manzon Allah ake bi, ƙarya ne. Musamman ma kuma a danganta shi da wani abu can daban, ko a danganta shi da wani mutum can daban. Shi yasa musulmi mabiya Annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka tsaya akan sunnarsa, wanda Annabi ya ce da mu idan aka samu saɓani aka yi wa addini kaca-kaca, aka yi masa ayaga, kowa ya koma gefe yana kiran mutane zuwa ga hanyarsa, Annabi ya ce mu mu koma mu riƙe sunnarsa. Ba haka Annabi ya ce mana ba? Mu riƙe sunnarsa. Alaikum bi sunnati. Shi yasa duk wanda ya shigo wannan tafiyar muke cewa da shi ahlus sunna. Menene ya zo wannan umarni na Annabi cewa in kun ga an yi saɓani, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, wannan ya ce shehin sa ya fi na wani, wanda ya ce shehin sa ya danna wuyan wani, ya danna shigon shehin wani, wanda ya ce kaza, wanda ya ce kaza, to kai ka yi tutiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma zadani sharafan wa izza wa kittu bi akhmasi ata'u thuriyya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an arsalta ahmada bi nabiyya. Haka wani bawan Allah yake kirari yana cewa shi abinda ya ƙara masa jin isa da izza da ɗaukaka shigarsa da ya yi ƙarƙashin faɗar Allah ya ibadi, ya ji shi ma bawan Allah ne, ya shiga cikin wannan kira, wannan ya ƙara masa ɗaukaka. Ji yake kamar ya taka Thuriyya, wannan tauraro na ƙololuwa da can samaniya, ji yake kamar ya taka shi da ƙafarsa, saboda yadda yake jin girman Allah ya ce da shi ya ibadi. Ya ce wa an arsalta ahmada li nabiyya, kuma ka aiko min Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi na. saboda ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce guda ɗaya hanya ɗaya shine qul hadhihi sabili ad'u ila Allah nabi ce ina kira ne zuwa ga Allah annabi yana kira ne zuwa ga Allah zuwa ga kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta zuwa ga tabbatarwa Allah subhanahu wata'ala sifofinsa da sunayensa da kadaita shi cikin ayyukanta wannan shine tauhidi ad'u ila Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ba yana kira bane zuwa ga kansa a'a shi yana kira ne zuwa ga Allah yana kira ne zuwa ga kadaita Allah annabi sallallahu alaihi wasallama baya fushi dan an taba shi sai dai ya fushi idan an taba dokar Allah ko an taba hurumin ubangiji amma shi dan an yi masa baya fushi baya ramuwa baya cewa kanzil amma duk sanda kace zaka taba addinin Allah to anan ne za a ga fushin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo duniya dan ya gina kansa ba ko ya gina wata masarauta da ta fito kowa ko dan ya fi kowa kuɗi ya tara abin duniya ko ya fi kowa mulki ko ya fi kowa wani ɗaukaka duk ba wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a gaba ba abinda ya sa a gaba shine Allah kira zuwa ga Allah zuwa ga kadaita Allah Allah ne ya ce da shi ka ce ad'u ila Allah kuma ala basira akan ilimi da hujja ba da molanka ba ba da tatsuniya ba ba da jita-jita ba a'a da hujja ya ce maka ga abin da Allah ya ce ga abin da Allah yake so ga abin da Allah yake umarni da shi ga abin da Allah yake hanawa annabi sallallahu alaihi wasallama ba ya yin gaban kanshi a kan sha'anin addini yana tsayawa ne ya jira wahayi duk sanda aka yi masa tambayar da ba a yi masa wahayi a kanta ba to yakan dakata sai an masa wahayi sannan ya ce ga ansa da wannan shi ne umarnin da Allah ya bashi fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taqabu ka tsaya kyam kamar yadda aka umarce ka saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ƙetare haddin ubangiji saboda haka da ilimi yake kira da hujja yake kira da abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar masa da shi yake kira mutane zuwa ga bautar Allah shi kadai sannan ce ana wa man ittaba'ani ni da waɗanda suka bi ni da haka dukkan wani wanda yake mabiyin annabi sallallahu alaihi wa sallama zai yi kira zuwa ga addinin Allah to yi kira zuwa ga Allah kai ya kira mutane zuwa ga girmama shi zuwa ga ganin darajarsa ko karamarsa ko wani matsayinsa ko wani abu da yake tinkaho da shi ko nasabarsa ko asalinsa kada ya zanto mai kira zuwa ga Allah yana kira ne zuwa ga gina kansa in yi haka ya bar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar hanyar ba'i ya kira mutane zuwa ga Allah zanto abinda yake kokarin tura mutane a kansa shine tauhidi kadaita Allah su kadaita Allah su bautawa Allah su kauce ma dukkan wani abin da ake bautawa ba Allah ba sannan yayi amfani da ilimi al-ilm qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bit-tabwih mal ilm nasbaka lil-khilaf jahalatan bayna an-nabiy wa bayna ra'isi fihi ilimi shi ne ka ce Allah ya ce annabi ya ce sai kuma abinda sahabbai suke kansa wannan shi ne ilimi ka ce Allah ya ce annabi ya ce ga kuma abinda sahabban annabi suka rayu a kansa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wa man yushaqqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira saboda haka dole ne mu'mini wanda zai yi kira zuwa ga Allah ya yi kira zuwa ga littafin Allah da ya yi kira da hujja daga littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ala sabilil mu'minin hanya ta gobe dai su ne sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kada ya saki wannan turba. Wannan shi ne muke cewa ala fahmi salafis salih. As-salafus salih suna fara daga kan sahabban Annabi. Sahabban Annabi. Abinda suka haɗu a kansa, abinda suka yi ittifaki a kansa, abinda suka rayu a kansa na fahimtar addini. Na'am, suka yi sabani a junansu, wanda idan sun yi sabani a junansu akan duba wanne ne yafi kusa da hujja da abinda Qur'ani da Sunna suka zo shi. Amma in suka tafi akan abu guda ɗaya ba su saba ba, ba a san wani abu na biyu ba, to baya halatta ka bi wani ka bar su. In kai haka ka bi hanyar da ba ta mu'mini ba. Shi yasa da Allah ya ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar, sai ya ce wallazina taba'uhum bi ihsan. Allah ya yabi sahabbai waɗanda suka riga kowa karɓar addinin musulunci daga cikin mutanen Makka da mutanen Madina, sai ya ce da waɗanda suka bi su, da waɗanda suka bi su bi ihsanin da kyautatawa. Don haka duk wanda zai yi zama a cikin wannan tawaga, to sai ya bi wannan tawaga da Allah ya yaba. To wanda zai kira zuwa ga Allah, zuwa ga tauhidin Allah, ga kadaita Allah, zai yi ne bisa hujja, bisa Allah, bisa fadar Allah da fadar manzonsa sallallahu alaihi wasallam. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Sannan sai ya tsarkake Ubangiji subhanallah wa subhanallah, tsarki ya tabbata ga Allah. Ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka daga dukkan wata tawaya ko wani aibi ko wata nakasa ko wani gajiyawa. Duk wani abin da ka san tawaya ce, Ubangiji ya tsarkaka daga wannan. Don haka nan ya tsarkaka daga shirka, ya tsarkaka daga wani shariki, abokin tarayya, ko a danganta masa mata, ko a danganta masa ɗa. Allah ya tsarkaka daga wannan, cewa ma ana minal mushrikin, ba na daga cikin masu shirka, ba na cikin masu shirka. To wannan shi ne unwani, wato matashiya na da'awar Annabi sallallahu alaihi wasallam. In ka so ka ce jigo na da'awar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan kuma shi ne jigo na da'awar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan sauran mabiyansa. Tauhidi ne farko, sannan duka wani abu da zai biyo baya ya biyo baya. Sallah, azumi, zakka, hajji, sadaka, sada zumunci, amana, dukkan wani abu da ka sani zai biyo bayan tauhidi ne. Sai tauhidi ya tsaya, sannan sauran abubuwa da muke yi na ibada za su tsaya. Shi yasa ya zo cikin Sahihul Bukhari da Muslim hadisin Abdullahi dan Abbas, Allah ya ƙara masa yarda shi da mahaifinsa, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika Mu'az ibn Jabal zuwa Yaman. Ya aika shi zuwa ƙasar Yaman, sai ya ce innaka ta'ti qauman ahlul kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi an yuwahhidu Allah wa fi riwayatin shahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ibadatu Allah, falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi an yuwahhidu Allah. Nabi ya tura Mu'az ibn Jabal zuwa Yaman, ya ce ya je ya kirawo mutanen Yaman zuwa ga musulunci. Ya ce farkon abinda za ka fara kiransu zuwa gare shi shi ne su kaɗaita Allah, ba shi ne tauhidi ba. Ya zanto shi ne farkon abinda za ka karantar da su kaɗaita Allah. An yuwahhidu Allah. Shi ya sa ya zo a watar wayar shahadatu an la ilaha illallah. Idan to farkon abin da za ka kira wasu zuwa gare shi shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah. Yarda da cewa Allah shi kadai ne abin bauta, duk wani abu da za a bauta masa ba Allah ba ƙarya ne, ba gaskiya ba. A wata riwayar falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi ibadatullah, shi ne tauhidul ibada, a kadaita Allah da bauta, a kadaita Allah da bauta. Zanto dukkan wani abin da ake kusantar Allah da shi, to ba za a kusanci wani da wannan abin ba. Ba za a kusanci wani abu da abin da Allah yake ake yi wa kashi kaɗai ba. Ba za a yi ma wani sujjada ba, ba za a yi ma wani yanka ba, ba za a yi wa wani addu'a a roƙe shi kamar yadda ake roƙon Allah ba. ba za a nemi agajin wani akan abin da Allah kaɗai ke iya yin sa ba. Duk wani aiki, duk wata ibada, idan to Allah kaɗai ake yi wa ita. Shi ne ani wahilullah, shi ne at-tauhid. Daga nan malamai suka samo kalmar at-tauhid, an yi wahilullah, su kaɗai ta Allah. Annabi ya gaya masa wannan. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da mataimaka waɗanda suke taimaka masa a cikin sha'anin da'awarsa. Yakan tura su garuruwa. A wannan lokacin ya tura Mu'adh ibn Jabal da Abu Musa al-Ash'ari, Abdullahi ibn Qais al-Ash'ari. Waɗannan duka sahabbai ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam. A lokacin Abu Musa al-Ash'ari, a lokacin Mu'adh ibn Jabal matashi ne. Matashi ne kamar ku dinnan, ba wai babba bane. Matashi ne. Mu'adh ibn Jabal ya rasu bai cika shekara 40 ba. Saboda yana dan matashinsa. Annabi ya ce maza ka zo ka tafi Yaman da'awa. Kuma in ka je farkon abin da zaka karantar da su tauhidi. Annabi ya gaya masa suwa zai je ya samu, zai je ya samu ahlul kitab. Ahlul kitab anan ana nufin Yahudawa. Saboda Yahudawa sun zauna a Yaman. Yahudanci ya shiga garin Yaman. Sun zauna a cikin garin Yaman. Tun lokacin Tubba al-Asghar suke cikin garin Yaman. Haka nan Nasara sun samu shiga garin Yaman lokacin da daular Habasha ta yi nasara a kan wannan ƙasa, suka shigar da addinin Nasaranci, addinin Kirista. An san ƙissar Ashabul Fil. Abrahata wanda ya zo da giwa zai rushe ɗakin Ka'aba, Allah ya yi maganinsa. Kun ga Nasara ne a wannan lokacin. Amma daga baya a lokacin wani basarake da aka yi Saif ibn Ziyazin, shi ne ya fatattaki Nasara daga wannan yankin, sai ya zanto saura ahlul kitabi, saura Yahudu. Sauraka malamai suka ce a nan Yahudawa ake nufi ba Nasara, Nasaran babu su a lokacin, sai 'yan Yahuda, Yahuda ba kaɗan ne. Annabi ya gaya masa cewa mutanen da za ka samu ba mutane ba ne jahilai fitik da ba su da kowane irin ilimi, a'a suna da ilimin littafi. Yahudawa ne waɗanda sun karanta At-Taura, sun karanta Injila. Saboda haka ka san waɗanda za ka je ka samu ba mutane ba ne da za a yi wasa da lamarinsu. Sai an tsaya an gaya musu abin da hujja. Shi yasa duk wanda zai je yawa mutane wa'azi ko ya tunkare su, to ya kamata ya san su wane ne tukunna, ya fara sanin su wane ne, saboda ya san wane shiri zai yi, ya san wane irin shiri zai je musu da shi. Shin masu ilimi ne, ba su da ilimi, masu hankali ne, a'a sakar wawaye ne, sakarkaru ne, ko ma yaya suke da ya sani. Saboda ya san irin yadda zai yi fuskance su da irin yadda zai magana da su. ‘Yan ƙauye ne, wayayyu ne, to ka san farkon abin da za ka kira su da shi shi ne zuwa ga tauhidi. Wannan yake nuna maka cewa ahlul kitabi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same su sun sauka da kan tauhidi. Ba sa kan tauhidi. Ba sa kan addinin kadaita Allah. Duk da cewa annabawan da suka gabace Annabi sallallahu alaihi wasallam duka, da Annabi Musa da sauran annabawan Banu Isra'il, duka suna kan tauhidi ne. Duk sun yi kira ne zuwa ga abautawa Allah subhanahu wataala shi kadai. To amma daga baya waɗannan mutane sun karkace, sun jirkita, sun lalata littafin da Allah ya saukar ma annabawansu, sun shigar da sha'anin shirka a ciki. Shi yasa Annabi ya ce a kirawo su zuwa ga tauhidi su ma. Sai ya ce fa in ata'uka li dhalika fa akhbirhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla. In suka yi maka da'a suka bi tauhidi, to ka gaya musu kuma abu na biyu, to Allah ya farlanta musu sallah biyar da za su riƙa yi a kullum dare da yini, da yini da daddare, wato asuba, azhar, al'asr, maghriba da isha'i. Kullum za su yi sallah biyar, idan suka yi maka biyayya akan wannan to sai ka gaya musu cewa annallahu farada alaihim zakata amwalihim tu'khadhu min aghnaihim wa turaddu ala fuqaraihim in sun yadda za su ci gaba da sallah sun yadda da tauhidi sun fahimci sallah to sai ka gaya musu duk waɗanda suke da dukiya a cikin su ta kai zakka za su fitar da zakka su ba wa talakawansu in sun maka yace sai annabi ya ce wa iyyaka wa kara'im amwali kada ka je karɓar zakkar dukiyoyin su dabbobin su ka zabe musu kosassu ka bar musu ramammu annabi ya hana shi kada ka je karɓar zakka ka zabe kosassun dabbobin su ka ce da su zaka karɓa a zakka sauran ramammun ka bar musu sannan annabi ya ja kunnansa ce wa iyyaka wa da'watul mazlum فانه ليس بينها وبين الله حجاب ka shiga taitayinka kada wanda ka zalunta yi maka addu'a kada wanda ka zalunta yi maka addu'a domin addu'ar sa ba ta da shamaki tsakaninta da Allah to anan zamu ga cewa tauhidi shine farko shi yasa a watar wari yace fa iza arafu zalika fa akhbirhum anna Allah farada alaihim khamsa salawat idan suka san haka idan suka samu wannan ilimin malamai suka ce wannan riwaya da tace fa iza arafu zalika ita ma riwaya ce tana cikin sahih al-bukhari idan suka san tauhidi to sai ka kaya musu sallah malamai suka ce ya nuna duk mutumin da bai san tauhidi ba jahili ne duk wanda ba shi da tauhidi baya kadaita Allah bai san tauhidi bai sai zai kadaita Allah ba to jahili ne komai ilimin da yake tutiya da shi duk irin ilimin da yake tutiya da shi duk irin karatun da yake zaton yayi in dai ba shi da tauhidi to jahili ne a wurin Allah shi yasa annabi ce fa iza arafu zalika saboda haka sanin Allah da bauta masa shi kadai shine farkon wajibin da yake kan dukkan dan adam bayan ya mallaki hankalinsa shine abinda Allah ya halicci dan adam saboda shi dukkan mu nan Allah subhanahu wataala ya halicce mu ne saboda abu guda biyu saboda mu san shi mu bauta masa الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما نعم الله يهل التسمي بكي يهل التكأسا وتنكو تنسو فكان كاننسو أمرن الله وهي يكي سوكا التي لتعلموا أن الله على كل شيء قدير dan kusancewa Allah shine mai iko akan komai wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma sannan kuma ilimin ubangiji subhanahu wataala yake wai komai saboda haka Allah subhanahu wataala yayi halitta saboda a san shi sannan yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljanu da mutane ba sai don su bauta mu idan ka hada wannan ayar da waccan ayar zaka fahimci cewa abu biyun nan su ne dalilin da yasa Allah ya yi ka yi duk wata halitta ma a dalilin sa Allah ya sama da ƙasa a dalilin sa Allah ya halicci sama da ƙasa da abin da yake cikin su da farko shine sanin Allah da sanin sihofinsa shi wane ne da haƙoƙinsa sannan na biyu bauta masa in ka san shi sannan sai ka bauta masa ka tsarkake shi da bauta ka tsantsanta bauta gare shi wannan ita ce hikimar halittar Allah subhanahu wataala da yayi mu yayi kuma dukkan wata halittar da take tattare da mu saboda haka ashe kaga farkon abin da yake wajibi akan ka shine ka san Allah ka bauta masa kuma duk inda ka je zaka yada da'awar addinin Allah to ka fara da karantawa da mutane tauhidi kuma shi tauhidi ba a ƙare shi kada ka ce akwai lokacin da za a ce an gama yin tauhidi yanzu babu karatunsa har mutuwa kullun ai ta karantawa ai ta yi ana nanatawa saboda rayuwarka gaba ɗaya a cikin su take gaba ɗaya rayuwarka akan su take shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yazo cikin Sahih al-Bukhari hadisin Sahal ibn Sa'd radiyallahu ta'ala anhu Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wa sahabbansa la utiyanna ar-rayata gadan rajulan يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله النبي يتي وصحابن سنا زاوني يتي غوبا غوبن نان ا غوبا غوبن نان زان دانك توتر ياكي ا هانن وني متين دا يكي سان الله يكي سان منزان الله الله دا منزان سا تيكي سان شي سبودا كاجفا صفر وند النبي زي تو دانكا وتوتا yace gobe in Allah ya kai gobe zan danka tuta a hannun wani mutum da yake san Allah yake san manzon Allah kuma Allah da manzonsa suke san shi wannan shine ƙarshe duk fafutugar da ake kenan ko ba ita bace a ce kana san Allah da manzonsa kuma Allah da manzonsa tana san ka in aka in ka samu wannan ai ka gama kuma bai kake jira kuma ko yanzu ba a tafi kai yanzu da za a saukar da wani wahayi a ce kai din nan an yarda kai masoyin Allah da manzonsa ne kuma Allah yana son ka manzonsa yana son ka me zaka zauna kai zaka ci gaba da zama a biyu ai in mala'ika ne aka aika maka shi zaka ce kai shige mu tafi zaka ba mu tafi saboda kai ka samu lasisi shikenan ka samu certificate ka karbi katinka to annabi yace goben nan zan mika tuta a hannun wani mutum annabi ya masa shaida da kansa annabi ne yake ba da shaida yace mutumin nan yana san Allah yana san manzon Allah Allah da manzonsa suna kai duk wani wanda yake bude baki yana cewa yana san Allah yana san manzon Allah ai da awarsa ce ta baka zalika qauluhum bi afwahihim ko amma ya samu shaida daga Allah ko manzonsa ba shi da shaida sai dai kyakkyawan fata ayyawa mutun kyakkyawan fata ayi masa kyakkyawan fata saboda an ganshi cewa alamun sa a zahirin sa yana bin sunnar annabi yana kwatanta duk abin da yana kiyaye dokokin Allah a ce eh wannan yana san Allah da manzonsa dukkan mu'mini ana masa wannan fata amma ba wanda za a iya yankewa kat a ce haka yake har gurin Allah ba sani ba wanda ka sani baka san zuciya ba Allah shi ya san abin da yake cikin zuciya amma dai kana hukunci ne da zahiri to shi wannan annabi ya riga ya ba da shaida a kansa saboda haka yace fa bata sahabatu yadukuna lailatahum ayyuhum yutaha sahabai suka kwana suna tattaunawa kowa shi yake ko shi za a ba ko shi za a ba don kowa zai so a ce shi aka ba tutar duk inda ma za a tura shi a tura shi in yaji ya karbi tutar na ya gama samun certificate saboda haka kowa yana cewa ko ni ne ko ni ne kowa ya sa rai dan haka gari da wayewa sai suka wato suka ranka ya zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce suka je suna jiran a kira su sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aina ali ina sayyidina ali ali a lokacin yana madina bai biyo su ba saboda yana ciwon ido sai aka ce da shi ai yana can ya take ainai yana fama da ciwon ido nan da nan suka aika wa sayyidina ali maza ka zo kai taka tarifa yazo annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama shi yayi masa addu'a nan take idan sa ya warke kamar bai taba ciwo ba annabi ya bashi tuta sayyidina ali ya ce uqatiluhum hatta yakunu mithlana in je ya rasulullahi in yaƙe su sai sun zama kamar mu wato sai sun musulunta annabi yace da shi unfuz ala rislika fa idza nazalta bi sahatihim fad'uhum ila al islam thumma akhbirhum bima yajibu alaihim fihi. Allah yace tafi a hankali, abin ba garaje bane, ba gaggawa bane, ba a zuwa kawai a aukawa mutane da fadda yaki a ce an zo a su musulunta. A'a, annabi yace tafi a hankali, idan ka sauka kasarsu ka shiga garinsu to ka kira su zuwa ga musulunci. Ka kira su zuwa ga musulunci shine ka kira su zuwa ga tauhidi. Ka kirawo su zuwa ga tauhidi, saboda haka shine farkon abin da za a kira su shine shahadatu an la ilaha illallah. Sannan sai ya ce da su wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fihi. Sannan sai kuma ka karantar da su sauran abin da yake wajibi a kansu na haƙƙin Allah. Ash-shahid anan shine farkon abin da zai kira su da shi shine tauhidi. Don haka tauhidi shine farko. Komai yana bin bayan tauhidi ne. Duk wani abin da za a karantar da kai to a fara gaya maka tauhidi. Wanda yake gaya maka tauhidi, yake koya maka tauhidi, shine masoyinka. Wanda zai ce da kai ga haƙoƙin Allah, ga kuma abinda Allah yake so daga wajenka, ga abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shirka ce gare shi, yinsa shirka ce, yinsa rushe tauhidi ne, to wannan shi ne masoyinka. Wanda duk zai gaya maka tauhidi, saboda shi yake gaya maka abinda sai da shi za ka tsira. Idan mutum yana da tauhidi ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, to wanda ɗan aljanna ne. Ko da ya aikata ba daidai ba, ko da ya saɓa wa Allah, matuƙar ya mutu akan tauhidi, to ko da ya yi ratsi ya tafi wuta, wutar ba tashi ba ce, za a dawo da shi aljanna, ita ce tashi. An kai shi wuta ne saboda a hora shi kan taurin kan da ya yi a nan da laifukansa, amma dai zai bar wa ‘yan wuta-wutarsu zai da aljanna. Shi yasa Allah yana maganar kafirai yake cewa ula'ika ashabun nari hum fiha khalidun. Saboda muminai ba su ne ashabu ba, su muminai ba za su rizurci wuta ba har abada, za su shige ta ne su fita. Amma kafirai wannan tasu ci, saboda haka za a bar musu da kayansu, za su ci gaba da zama a nan, amma muminai za su fita. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah wa annahu la ilaha illallah dakhala aljanna. Wanda duk ya mutu yana sane da cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah, wato yana rike da kalmar shahada da ilimi, ba da jahilci ba, da ilimi ce illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Da ilimi ba a so ka rike kalmar shahada da jahilci, ba ta yi maka amfani ba. Kana cewa la ilaha illallah amma kana shirka, kana kiran wani Allah in ka zo faduwa, kana neman arziki a hannun wani Allah ba a gurin Allah ba, kana ganin wani Allah shine mai bayarwa, shine mai hadawa, shine mai azurtawa, shine mai talautawa, kana jin tsoron wani kamar yadda kake jin tsoron Allah ko fiye da yadda kake tsoron Allah, kana fata a wajen wani kamar yadda kake fata a wajen Allah, to in mutum ya mutu da wannan bai mutu da tauhidi ba, bai mutu da tauhidi ba, ko bai san la ilaha illallah din da yake faɗa ba. Shi yasa Quraishawa da yake sun fahimci menene kalmar la ilaha illallah take nufi, kafiran Quraishawa yake Larabawa ne, sun fahimci kalmar la ilaha tana nufin babu wani abin da za a ɗauke shi a matsayin Allah a bauta mishi, illallah sai Allah kaɗai. Saboda haka wannan yana nufin su kakkaɓe dukkan waɗanda suke bautawa, suna ganin kai za su yi tsani da su zuwa ga Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, su kakkaɓe su, ko su ce ha'ula'i shufa'una inda Allah, waɗannan su za su cece mu a wajen Allah, da su aje su. Sun fahimci haka saboda Larabawa ne.
hatattun larabawa ne sun san me la ilaha illallah take.
To saboda haka idza qila lahum la ilaha illallah yastaghfirun. Duk sanda aka ce ku zo ku ce la ilaha illallah sai su dora girman kai. Saboda sun san in suka faɗe ta yana nufin sun daina bauta mu sai Allah. Shi yasa da annabi yake su zo su yadda da la ilaha illallah suka ce aj'al al-alihata ilahan wahida in hadha la shay'un wajah. Yanzu abun bauta ababan bauta zai mai da dan sai ya koma daya suka ce wannan abin da ba baki ba za mu yi ba. Amma da yake da yawa daga cikin waɗanda suke kiran kansu musulmi sun jahilci kalmar la ilaha illallah. Sai mutum yana cewa la ilaha illallah amma je makabarta wai yana roƙon wani waliyi ya dawo masa da wani nashi da ya ɓace ko ya bashi arziki ko ya bashi lafiya ko ya yaye masa wata musibarsa a gaban wani kabari ba Allah ba. Ya bar Allah ya je yana roƙon wani wanda ya riga shi gida ya riga mu gidan gaskiya. To wannan bai san la ilaha illallah ba, bai san tauhidi ba. Don haka ayyukansa ba za su amfane shi ba. Ayyukanka za su amfane ka idan tauhidinka ya zama lafiyayye. Idan tauhidin mutum ya zama lafiyayye, to nan ne ayyukansa za su amfane shi. Amma idan mutum ya mutu yana shirka, to wannan Allah ba zai gafarta masa ba. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Allah ba zai taba gafarta ma wanda zai shirka da shi ba, ba zai taba masa gafara ba. Duk wani zunubin da zaka je wa Allah da shi Allah zai gafarta maka shi in ga dama amma ban da shirka. Wa yaghfiru ma duna dhalika, duk abin da bai kai shirka ba Allah na iya gafarta. Shi yasa a hadith al-Qudsi yake cewa ibn Adam law ataitani bi qurab al-ardi khataaya bi qurab al-ardi khataaya thumma laqitani la tushrik bi shay'a laqituka bi qurabiha maghfira. Allah ce ya kai dan Adam da zaka zo min da cikin ƙasa, cikin ƙasa ka zo da cikin ƙasa, cikin duniya na laifuffuka, sannan ka zo min ba ka shirka, ba ka haɗa kowa da ni a cikin haƙƙina, to ni kuma zan zo maka da cikinta na gafara. Shi ne wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ce Allah yana gafarta abin da bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama. Shi yasa dukkan musulmi da ya mutu a kan tauhidi ba a yanke masa hukunci da cewa ɗan wuta ne. Ko me yake aikatawa? Ko me yake yake aikatawa? Inda zai mutu a kan tauhidi ba ka da ikon ka ce ɗan wuta ne. Allah na iya gafarta masa. Amma ka kuskura, ka kuskura, ka bar duniya da wani abu na shirka a tare da kai, to kuma babu wanda zai iya ceton ka. Babu shi. Ba wani wanda zai cece ka. In wani ma ya ce maka wai in ka bi shi ko in ka bi shehinsa ka je kai abin da ka ga dama zai cece ka, wannan yaudarar ka yake, damfarar ka yake, dan damfara ne. Damfarar da ta fi kowace irin damfara. Kuma yana damfarar ka a cikin abin da ya fi komai girma a wajenka. Shine tauhidinka. Allah cewa wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama' fa takhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih. Wanda duk ya shirka da Allah, ku duba wani kwatance da Ubangiji ya babu wata sura, wani hoto da Allah ya suranta mana yadda sha'anin shirka yake wa mutum fata-fata. Allah ce wa yushriku billahi fa ka'annama kharra min as-sama', kamar ya sun tubo ne daga ƙololuwar samaniya. Ƙololuwar samaniya ka ɗauka jirgi ya lulaka ya wuce gizagizai, wani ya sun tubo daga kansa. Fa takhtafuhu at-tayru, ba kyale shi ba sun tubowar ma tsuntsaye su fauce shi su ya galgala shi wani ya tafi da kafar wani ya tafi da ɗaya kafar wani ya tafi da hannu ɗaya wani ya tafi da hannu ɗaya wani ya cire wuya wani ya cire tumbi wani kowane tsuntsu ya fizga sai kace kace da shi wani kana jin zai yi wani ba zai rai ba shikenan ya tashi daga aiki ba wanda zai sa ran cewa wannan wai za a same shi a kai shi asibiti ya farfado wani tsuntsu ya yi gabas da kansa wani tsuntsun ya yi yamma da kafarsa wani ya tafi da cikinsa to wace asibiti za ka yi shi ina ma za ka same shi sun ka tattala shi sun ya galgala shi to Allah yake cewa in mutum ya mutu yana shirka kamar wanda ya tuntumo ne tsuntsaye suka masa haka aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih ko kuma iska guguwa bayan ya sauko da ya fado wata guguwa kuma ta fice shi ta jefa shi cikin wani rami mai zurfin gaske to kamar ya fado daga sama kuma ya wuce wata rijiya mai gaba duhu to ya za ka same shi ya rid ya kakkare ya babballe ko ka har hado shi sai dai a kawo buhu kuma ka zuba a ciki ba zai ɗauku ba ma to nan dan Ubangiji ya nuna maka cewa ita shirka gaba ɗaya take rushe ɗan adam gaba ɗaya take gamawa da shi shi yasa a wani gurin Allah ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar innahu man yushrik billah lalle wanda dai ya hada Allah da wani ya yi shirka faqad harrama Allahu alayhi aljanna Allah ya haramta masa aljanna da shi da aljanna fafau ya haramta masa aljanna kuma ba dan ta tsaya ba wa ma'wahun nar matattararsa can ne wuta sannan Allah ba nan ya tsaya cewa malil zalimin min ansar duk wanda suka mutu suna shirka babu wanda zai taimaka musu babu shi kada ya sa ran zai samu ceton wani annabi ko wani mala'ika ko wani salihi ba wanda zai ba malil zalimin min ansar wadannan azzalimai su ne wanda suka mutu suna shirka inna shirka la zulmun azim wanda ya mutu yana irin wannan zalunci to babu wanda zai cece shi ranar gobe kiyama to ashe kaga babu gatan da ya kai a sanar da kai tauhidi a kuma gargade ka ga barin shirka shi yasa karantarwa ta sunna ta dauki wannan abin da muhimmanci duk inda zaka ga dandazon sunna ana karatu to zaka ga akwai maganar tauhidi ko tafsiri ake ana shigar da tauhidi ayoyin da suke alqur'ani duk kira ne zuwa ga tauhidi gaba ɗaya alqur'ani Allah ya saukar da shi ko dai kira zuwa ga tauhidi ko kuma gargadi akan abinda zai warware tauhidi ya rusa tauhidi ko kuma labaran annabawa waɗanda su ne limaman tauhidi da su da gwagwarmayar da suka yi da al'ummominsu akan sha'anin tauhidi ko bayanin irin azabar da Allah ya saukarwa waɗanda suka saba ma wannan tauhidi na al'ummomin da suka gabata Allah ya halaka su ko magana sakamako na wanda ya mutu akan tauhidi gidan aljanna ko sakamakon wanda ya mutu baya da tauhidi gidan wuta ko magana akan haƙoƙin da za su cika tauhidin to haka alqur'ani gaba daya ka gaya mun menene bai da alaka da tauhidi a cikin alqur'ani babu shi shi yasa ahlus sunna karatun su cike yake tafsirin su cike yake da tauhidi 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 kadaita Allah kadaita Allah a bar dukkan wani abin da yake shiyanci tauhidi duk abin da yake shiyanci shirka ko ba za ka yi wa mutane gata ba sai kana gaya musu tafasil din shirka abu kaza shirka ne abu kaza ma shirka ne abu kaza ma shirka ne to sai wani ya fushi ya ce kana ce wa mutane mu shirkai saboda Allah yanzu sai a bar mutane su halaka su zama wancan kamar wancan da ya tuntubo daga sama ko ya fado cikin rijiya mai gaba dubu saboda kawai za ka kakkaje haushi to ka je ka mutu ba za a bar mutane cikin su fada cikin abin da Allah yake gargadi a kansa ba. Allah ne yake gargadi a kan wannan. Ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim. Luqmanul Hakim shi yake gaya wa ɗansa, ya kai ɗana kada ka yi shirka da Allah, kada ka kuskura ka yi shirka. Shi ke ɗansa sai ya fushi ya ce an ce masa mushriki. Annabi ya ce wa ma ana min al-mushriki. Saboda haka ana gaya maka tafasil ne, abu kaza Annabi ya ce shirka ne, abu kaza Annabi ya ce shirka ne, abu kaza Annabi ya ce ba kyau shirka ne, dan ka guje shi ka samu tsira. Akwai gatar da ita wannan. Amma wani sai ce ana raba kai, ana kawo rarrabuwa, ana cewa mutane mushrikai. Wa aka ce mushriki? Ahlus Sunna ba zai dubi kawai ya ce da kai mushriki, haka kawai ce maka mushriki. Ko mutum yana yin shirkar inda jahilci yake, ba za ka dube shi ka nuna shi ka ce wa da kai mushriki, a'a. Sai dai a gaya masa abu kaza da kake yin shirka ne, ka bari. Kaji abin da Annabi yake cewa. Sai la tahlifu bi aba'ikum. Man kana halifan falyahlif billahi aw yasmut. Kada ku rantsuwa da iyayenku. Ku rantsi da Allah. Man kana halifan falyahlif billah. Wanda zai rantsuwa da Allah shi kadai. Kakai rantsuwa da kwarankwatsa, kakai rantsuwa da arado, kakai rantsuwa da wani Ka'aba ko wani annabi, ka rantsi da Allah. Shi kenan sai ya fushi ya ce ka ce masa mushriki saboda Allah. Kada ka yi riya a cikin ayyukanka, riya shirka ce. Kada ka sa layu, wai kai kana neman kariya ko tsari. Nabi na cewa inna ruqa wa tama'im wa tawila shirku. Saboda haka ka guji dukkan abin da Annabi ya ce shirka ne, don ka samu tsira ranar gobe kiyama. Saboda haka tauhidi shi ne farko. Kuma duk mai da'awa zuwa a kan hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallama, wannan ita ce hanyarsa. Wannan ita ce hanyarsa. Shi yasa za ka ga cewa Ahlus Sunna da suka yi da cewa za su bi hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda Allah ya ce kul hadhihi sabili, to suna da'awarsu a kan tauhidi. Ko me yake karantar da kai? Dan Ahlus Sunna ko bari wa bi baka ba shi ya koya maka, sai ya sa maka tauhidi a ciki. Ba zai gama ma karatu ba, bai tuso maka tauhidi ba. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya raya mu akan wannan hanya ta manzo sallallahu alaihi wasallama, ya karɓi rayukan mu akan ta, ya tashe mu a cikin inuwar annabawa da manzanni da salihai. الله سبحانه وتعالى عباد العادة صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Al’ummar Annabi sallallahu Alaihi wasallama al’umma ce guda ɗaya. Allah na cewa an na hadihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun. Al’ummar Annabi sallallahu Alaihi wasallama al’umma ce ɗaya. Kuma Annabi sallallahu Alaihi kuma Allah subhanahu wa ta’ala ya umarci al’umma da su dunkule a kan tafiya guda ɗaya, tafiyar Al-Qur'ani da Sunna. Allah ce wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا الله تكلتي إجير الله فكنكم إجير الله كبادين كده كل الربا كده كل الربا كذما أبو داء هكذا الله سبحانه وتعالى إكتشا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات كده كذمه kamar waɗanda suka rarrabu suka sassaba wa junansu bayan hujjoji bayyananu sun zo musu haka nan Allah yana cewa innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay waɗanda suka yayya ga addini suka zama kungiya kungiya Allah ya ce wa annabin sa ba ruwanka da su wannan aya tana da ban tsoro tana da ban tsoro a cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ba ruwanka da su ko me kake yi aka ce annabi ba ruwan shi da kai ai ka shiga uku wallahi ka shiga uku haduwar kai alkhairi ne haduwa alkhairi ne rarrabuwa kuma sharri ne abdullahi dan mas'ud yana cewa alkhilafu shar rarrabuwa da sassaba wa juna sharri ne kamar yadda haduwar kai da fahimtar juna yake alkhairi babu alkhairi ko kadan a cikin rarrabuwa musamman ma ga mutanen da suke da'awa iri daya suke kira zuwa ga Allah subhanahu wataala da kadaitar shi da bauta suke kira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama da kadaita shi da biyayya ta kururuwa da bin sunnarsa da tsayawa a kanta da aiki wajen rayar sunnarsa da yakar bid'a mutanen da suke aiki irin wannan bai kamata su rarrabu ba manufarsu guda ɗaya ce inda suka nufa ɗaya ne alƙibla ɗaya suka nufa abu ɗaya suke yi wa fafutuka shine neman yardar Allah subhanahu wataala dan me za su bar shedan ya shiga tsakaninsu har ya raba kansu shedan shi ne mai samun nasara a cikin irin wannan yanayi ya samu abin da yake so idan har mu'minai za su rarrabu to shi shedan ya samu gurin shiga ya kawo musu cikas babu abin da yake raunana al'umma kamar jayayya a junanta da sabani لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم التي كذا كلك جايية كنا رجنجموا أتكادنكم فتفشلوا سيكو يروني وتذهب ريحكم كما كرجنكم يتفي كرجنكم زي تفي يلا لك تشكين أبين دا الله يجرب الأمة سمم مبيا سنة دشينا sha'anin rarrabuwa rarrabuwa kuma akan wasu abubuwa da ba su taka kara sun karya ba ko maganar shugabanci ko maganar kuɗi ko maganar wane ne wanda wannan kuma ba komai ba ne a cikin wato girman al'amarin da suke kai idan yardar Allah muke nema zai sa waɗansu abubuwa ƙanana za su raba mu ba haramun ba ne idan muka rarraba aiki ko muka yi kungiyoyi daban-daban waɗanda za su yi aiki ɗaya mu haɗu mu taimaka wa juna wannan ba haramun ba ne kamar a cikin gari ɗaya ne a samu ƙungiyar manoma a samu ƙungiyar 'yan kasuwa a samu ƙungiyar kowa ya yi aiki a wani ɓangare da yake ganin zai iya ba da gudunmawa a nan babu laifi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai al-muhajirun da wannan sunan ake kiransu akwai al-ansar da wannan sunan ake kiransu amma wannan bai sama dalilin da zai sa su faɗa a junansu ba ko kowa ya rika jin cewa wancan ba dan uwansa bane annabi da yazo dan uwantaka ba ya kulla tsakanin al-muhajiruna wal-ansar kuma ayoyi in suka sauka ayyabi al-muhajiruna ayyabi al-ansar wannan suna baya bambanta abin nan kamar karatu ne a ce wannan ya karanta tafsiri ya kware a cikin sa wannan ya karanta fiqh ya kware a cikin sa wannan ya karanta usuluddin ya kware a cikin sa wannan ya karanta arabiya ya kware a cikin wannan duka takamul zasu zama zasu cika junan su ne za su samu takamul ne a junan su amma ba za a yi kungiyar ɗan tafsiri ba suna fada da kungiyar ɗan hadisi kun san mun wannan ko a ce kungiyar ɗan fiqh suna fada da kungiyar nan wannan duk ba za su same shi cikin duniyar masu hankali ba tunda ilimi ya samu ake samu fuqaha ake samu muhaddisi zaka samu littafai tabaqatul fuqaha zaka samu tabaqatul muhaddisi zaka samu tabaqatul lughawiyyin wal nuhat duk suna da littafai ne kowanne an cika shi da sunayen waɗanda suka yi fice a wannan bangaren wannan ba shi zai samu sabani ba mutum ɗaya sai ka samu sunan shi anan ka samu sunan shi anan ka samu sunan shi anan ya iya wannan ya iya wannan ya iya wannan kuma ko ina an sa sunan shi ko ba wanda zai iya fidda shi saboda haka dan an samu kungiyoyi daban-daban waɗannan kungiyoyin suna aiki waɗannan ba suna aiki waɗannan suna aiki wannan ba shi zai sa kuma ya faɗa ba sai ka duba abin da kai ba ka yi dan uwan kai ke kai ba masa ko ka kai maka masa akai shi ma duba abin da kake ba ya taimaka maka kai haka aka sani amma ya zama na mun yi wa addinin musulunci a yaka innal ladina farraqu dinahum mun yi wa addinin a yaka mu katacciya shi kowa yana ganin kullu hizbin bima ladayhim farihun kowa nashi yake alfahari da shi yana zaga nasa wannan ba musulunci bane ba musulunci bane saboda haka kai aiki a inda Allah subhanahu wataala ya saba ka samu kanka a ciki kai aiki dan Allah kai addu'a kullun irin yadda annabi Isa alaihi salam waj'alni mubarakan aina ma kunt Allah ka sanya in zanto mai albarka a duk inda na tsinci kaina ka zamo mai albarka a duk inda ka tsinci kanka mai albarka mai amfani ga al'umma amma kar ka zamo mai tashin tashina mai tada fitina wani akan shugabanci ya yarda duk wato a fasa kowa ya rasa irin tabari din nan tabari irin yadda ƴan siyasa suke yi in ba zai ci zabe ba kawai to tabari a musulunci zaka ce musulunci tabari saboda haka inda duk ka samu kanka sai maka musulunci anan wannan shine musulunci amma rarrabuwa wannan babu abinda take karawa sai rauni kamar da wala salata razu fa tafshalu fa tadhhabu rihukum warjinunku ne zai tafi kuma shedan ne zai farin ciki da wannan Allah ya tsare mu amma wannan tuhuma ce a tuhuma ba ta tabbata dan wani ya faɗa law yu tsannas bi da'awahum ladda rijalun dima ladda aqwamur rijaa dima rijali wa amwalahum saboda haka ba da zarar mutum ya yi da'awa ya ce kaza ba kuma sai zama kaza ɗin ni ba a nan nake da zaune wannan shi ne karin zuwa na farko ka zo ka ce min ba su damu da karantar da aƙida ba in yadda kuma ba zai yiwu in yadda haka da sauri ba za ka ce ban taɓa ƙarya ba amma dai ni ba zan gamsu ba saboda duk inda da'awar sunna take to abu na farko da za a yi ta lalatawa ko me ake yi maka zai yiwu ya sa bulugul maram zai sa riyadus salihin amma a cikin wannan karantarwar baya maganar aqida yana magana saboda haka a daina saurin tuhuma amma ina kyautata zaton inda ba aqida ba karanta aqida wallahi ba ku taru ba
Allah ya yi shi da 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 Allah ya yi sh
na ji daɗi da ka tunatar da ni. Ai, wannan kiran ba sai an yi roƙo, ba sai an roƙe ni ba, ni na san wahalar da na sha. Kuma na san wahalar da zan kuma sha gobe in zan. Saboda haka gaskiya akwai abin takaici, akwai abin takaici. Wallahi duk wanda ya biyo wannan hanyar, ni dai tunda Allah ya yi ni, tunda Allah ya halicce ni, ban taɓa bin mummunar hanya irin wannan ba. A ce wannan ku saurara, ku saurara ba. A saurara. Ni ina ba da labarin abinda na sani ne. Dai wani ya bi wacce ta bi ta muni, amma ni dai nake gaya maka ni kaina. Kuma wallahi abin takaici ne. Wallahi. Duk wanda ya biyo wannan hanyar, ba zai yi tsammanin zai zo ya tadda gari irin wannan ba. Gari mai kyau, mai tsafta, mai addini. Gari mai arziki. Wallahi ba wanda zai ce wainan zai ɓullo. Wani ma sai tsammani ko san bisa zai shiga. To gaskiya muna kira ga dukkan waɗanda alhakin wannan aikin hanyar yake kansu. Wallahi duk mutumin da ya wuce wannan hanyar, duk wahalar da ya sha, zunubi yana wuyansu. Duk wani wanda ya sha wahala a kan hanyar nan, wallahi suna ɗaukan kamashi. Wallahi suna ɗaukan kamashi. Ko tuntuɓe mutum ya faɗa nan hanyar, ko tayarsa ta fashe, ko ya jigata, ko ya rashin lafiya. Ɗan uwa da ya biyo nan, ba zan faɗi sunan shi ba, sai da ya jinya. Wallahi gaya mai ci, sai da ya jinya. Don haka a ji tsoron Allah. Muna kira ga federal government da state government da 'yan majalisu, kai har 'yan bokon da suke dangarin 'yan boko ne, akwai an ce mun akwai 'yan boko farfesoshi da yawa. Sai yasa ba za ku yi ta ɓaɓatu ba, ba za su yi ta surutu ba, ba za su yi ta rubuce-rubuce ba. Muna kira su gaggauta ceto haƙƙin al'umma, a gyara mana titunan nan. Wannan shi zai sa rayuwar wannan yanki ta ƙara haɓaka, al'umma su samu sauƙin zirga-zirga. Ka duba ka ga yadda ake zirga-zirgar kayan abinci. Da muka biyo hanyar wata kasuwa tana ci, kayan abinci ne kawai ake fitowa da shi daga nan ana fita da shi. To a ce akwai kyakkyawar hanya, abinda za a shigo da shi da abinda za a fita da shi, duk ƙasar ce za ta amfana. Muna fatan Allah subhanahu wataala zai sa su ji wannan kira, kuma cikin gaggawa su zo su yi wannan aiki. Ka zanto tafiya ta gaba da zan yi in zo nan, ba zan sha wahala ba.